أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين، نبينا وحبيبنا وقدوتنا ورسولنا ومولانا محمد بن عبد الله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ‘Yan uwa masu kallonmu da sauraronmu ta kafar yaɗa labarai ta Sunna TV, EKS Islam Kitab wa Sunna, ala fahmi salafi salih, muna muku gaisuwa ta addinin Musulunci, sannan muna ƙara godewa Allah subhanahu wa ta’ala tare da jinjinawa a gare shi, tare da salati ga manzon rahama, manzon tsira, annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, da sahabbansa gaba ɗaya da iyalansa da waɗanda suka bi shi akan tafarki na gari, wato har zuwa a ranar ƙarshe. Muna tare da ku a cikin wannan darasi namu mai taken haɗa nasoshi, ko yadda ake haɗa nasoshi, ko yadda ake haɗa ma'anan nasoshi waɗanda ake ganin wato a zahiri kamar sun ci karo da juna. Wannan shi ne darasinmu na 112. Muna tare da littattafai guda biyu, kamar yadda ‘yan uwa masu bibiyar mu suka sani. Littafi na farko, littafin daf'u iham al-ittirab an ayatil kitab na al-Sheikh al-Allamatul Qur'ani Muhammad al-Amin al-Shanqiti, da kuma as'ilatul Qur'ani al-Majid wa ajwibatuha na Muhammad bin Abi Bakr bin Abdul Qadir al-Razi rahimahumullah wa rahimallahu jami'al muslimin. To, mas'ala da zamu tashi a kanta, zamu tashi ne akan mas'ala ta 446 a cikin littafin as'ilatul Qur'ani al-Majid wa ajwibatuha, domin ita ce take akan jerin ayoyin alkur'ani da ma muke bi, tunda mun haɗa littattafai guda biyu, ba wai jerin shi mas'alolin littafin ba, ko littattafan guda biyu. To, malam ya ce, fa'in ƙila, idan aka ce, ƙala ta'ala, Allah ya ce, fa'tu bi ashri suwarin mithlihi muftarayat, ku zo da wato surori guda goma tamkar alkur'ani muftarayatin, waɗanda aka ƙaga su. Dama ya ce, am yaquluna iftara, shin suna cewa annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam shi ya kirkira alqur'ani? To, qul fa'tu bi ashri suwarin mithlihi muftarayat, kace ku zo da surori tamkar alqur'ani guda goma. Amarahum bil ityani bi mithlihi, ya ce su zo da irin alqur'ani. Wa ma ya'tuna bihi, ba za su iya zuwa da shi ba. La yakunu, wa ma ya'tuna bihi, abinda za su zo da shi, la yakunu mithlahu, ba zai zama kamar alqur'ani ba. Li anna ma ya'tuna bihi, domin abinda za su zo da shi muftaran, kiran ƙarya ne, ƙaga shi aka yi. Wa alqur'anu laysa bi muftaran, alqur'ani kuma ba ƙaga shi aka yi ba. Kulna, za mu ce, arada bihi, yana nufi da wannan mithlahu tamka alqur'ani fil balagha, a cikin balaga, kai matuƙa wajen iya zance, wal fasahati, da fasaha ta zance, wa in kana muftaran, ko da ma kirkira shi aka yi. Wa qila, waɗansu malamai suka ce, a'a, ma'anahu muftarayatin, waɗanda aka kirkira, kama anna alqur'an, kamar yadda suke ganin cewa shi alqur'ani muftaran, abin wato kirkira shi aka yi, fi za'amikum, a cikin wato riyawarku ko faɗarku. An gane ko? Riyawa Hausa ce ta yaren zauri. Wa i'tiqadikum, da kuma i'tiqadinku, abinda kuka kudurta. An gane ko? Kenan. Fayata ma salani, sai su zamanto daidai da alqur'ani. Ma'ana, tunda kun ce alqur'ani shi ma ƙarya ne, to kuma ku ƙirƙiro ta ku ƙarya, sai a kamanta da shi. To, wannan shi dai ne abinda malam ya kawo. Kenan, ko dai ana nufin ba za su izuwa da tamka alqur'ani ba, domin abinda za su zo da tamka alqur'ani ai ƙirƙira ne, ko kuma tamka alqur'ani ko da ma an ƙirƙira ɗin su zo da shi ta fuskar fasaha. Waɗannan ayoyi suna daga cikin abin da ake kira ayoyi na ijaz, wato ijazin alqur'ani, gajiyar da alqur'ani yayi, domin mu'tazila suna cewa walaqad sarrafna fi hadha alqur'an, mun juyar da ayoyin alqur'ani, ay alqur'ani mutane za su iya zuwa da shi, amma Allah ne bai ba su iko ba. Madhhaba ta as-sarfa, wato madhhaba ta cewa sunanta as-sarfa kinnan, ko as-surfa, malamai suna da sabani akan wasalinta, ko as-sarfa, ko as-sirfa dai, ko as-sirfa dai, su dai sun zo ne da cewa wato ma'ana juyar da mutane akai za su iya zuwar tamkarsa. To waɗannan ayoyin idan muka duba za mu ga suna da mataki daban-daban. Wasu malamai suna ganin cewa an bi mataki-mataki ne, na farko an ce su kawo tamkar alkur'ani suka kasa, falyatu bi hadithin mithlihi in kanu sadiqin, قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. كودا ذا سزور متاني قبات أي سزور تمكا القرآن سود الجنة ما تتمكجونا بذا سئيابا. تو دا أكا القرآن ياموس يواسي أكا تتو سورة قوما أنا تكين سورة هود أم يقولون افتراه قل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين. سورة قوما تو دا قبايا سي أكا سورة آية أتكن سورة يونس أم يقولون افتراه قل فأتوا بسورة مثله وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين. وأن دو أمكنيكما دو من سورة الطور ذاتي فليأتوا بحديث مثله إن كانوا صادقين سزورة مكاء القرآن دوكم قل إن استمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله. سورة الإسراء دسون كتي أكاو قرآني قبال أيا وأن سوريني مكية كما دعنك تي قرآنينا أنا نفن دو قرآن دي يسبكا ba wai tunda alqur'ani bai karasa baka ba a wannan lokaci, ya kamata mu fahimci wannan. Da aka zo sura 10 cikin suratul hud makkiya ce, suratul hud makkiya ce, am yaquluna iftara qul fa'tu bi ashri suwarin mithlihi muftariyat. Da aka zo cikin suratul yunus ita ma makkiya ce, aka ce sura 1 am yaquluna iftara qul fa'tu bi suratin mithlihi wad'u man istata'tum min dunillahi in kuntum sadiqin. To sannan kuma sai aka dawo a madina kuma sai aka nemi sura 1 domin idan sun kasa kawo alqur'ani a makka, sun kasa kawo sura 10 a Makka, sun kasa kawo sura 1 a Makka, to a Madina ba a bukata a ce su kawo alqur'anin ko kuma su kawo sura 10 a tsaya akan sura guda din, tunda an kasa kawo wanda zai kawo sura guda, sai an samu wanda zai kawo sura 1 din sannan a ce zuwa 10. Sai aka ce wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min mithlihi wad'u shuhada'akum min dunillahi in kuntum sadiqin. Kina in suna shakkar abinda aka saukar, in kuna shakkar abinda muka saukar ga bawan mu annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, sai ku zo da sura dai irin ta alqur'ani. Kaga nan sai an kace sura, duk da yake sun malaman tafsiri sun ce sura na ana rufin da sadun tamka irin ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, domin da sinin da sadun wani lokaci suna maimaitar juna, suna wakiltar juna. Ya an ce misali musaitir ko musaitir ko kuma sirat ko kuma sirat, duka ana rufin hanya, musaitir kuma mai cilastawa da musaitir, duka wani lokaci suna wakiltar juna, in ba inda Laraba suka bambanta su ba, in ma'ana ta canza to nan kuma ba za su wakilci juna ba. To cewa aya da tace aka alqur'ani gaba ɗaya ita ce ta fara sauka, sannan sura 10 su kawo sura 10 sannan su kawo sura 1 tsakanin surori makkiya, wannan tartibi na ma'ana sai an hankalta mu kuma wajen sabka alqur'ani, shin haka ne? Tabbas kenan da tur da isra sun gabaci hudu wajen sauka, sannan kuma da hudu da yunusa, tunda tur ta ce qur'ani, isra ta ce alqur'ani, shin sun riga hudu sabka da tace sura 10, sannan kuma hudu ta riga yi yunus sabka da tace sura 1? Wannan a tarihanci dole abu ne wanda sai an yi binciken shi, amma dai ta fuskar ma'ana haka ne za a bin su. To dan haka dai sura nan ana nufin ba tamkar manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam, don sun tafi cewa na abin ake nufi ku kawo tamkar irin manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, mutumin da bai yi karatu ba, bai yi rubutu kuma ya gagare masu karatu da rubutu, don ku wuce al'umma waɗanda ke gagara a cikin ta masana ne waɗanda suka yi karatu, wasu sun tafi akan wannan. To sai dai idan muka diba galibi in ka dibi qur'ani na ka zancan su kawo irin alqur'ani, ba wai su kawo irin manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam ba, domin an ce su kawo irin alqur'ani, ai alqur'ani ya zo ta fuskar manzo ne, to kaga ma nan ma sai a ce to su kawo irin mutun irin manzo, amma dai qur'anin yana magana ne kan surorin alqur'ani. Bal ma waɗansu malamai sun tafi cewa hatta da wato aya guda ba za su iya kawowa ba irin ta Allah, domin maganar Allah da anka ce sura ɗaya ba a ƙara ba, anka ce su kawo ko da aya ɗaya, a'a ko aya ɗaya irin alqur'ani ba za su iya kawowa ba, akwai fasaha da balaga. Kai waɗansu malamai ma suna ganin kalma guda irin ta alqur'ani ba su iya kawowa, domin idan sun kace as-samawat sammai, kuma Allah subhanahu wataala ya faɗi as-samawat, to ai ilimin da Allah ya kewaye sani da sammai, ai bawarin ya ce as-samawat ba zai iya kai irin wato sani irin na Ubangiji ba, shi yasa za ka alqur'ani kullum bayanai ake yi, amma sun ki karewa ana ta ƙara gano waɗansu abubuwa saboda maganar Allah ce, amma ɗan adam in yi magana game da abin da ya sani kan wannan lafazi abu ne wanda yake wato takaitacce. Sannan balma shi Allah magana sa ba halitta ba ce, kinan ko kalima guda ta Allah bayi ba za su iya kawo ba, don su halittu ne, in za su yi abu halitta za su yi, makhluq ne, magana bayi makhluqa ce, amma maganar Allah kuma ba halitta bace, kinan ko kalima guda duniya ba za ta iya kawo ba irin ta alqur'ani. Kadiba cikin wato littafin da suka yi bayani kan al-i'jaz al-qur'ani da kuma littafin da suka yi bayani kan wato abin nan na ulumul qur'an da kuma na tafsiri karkashin irin waɗannan ayoyin da yadda an kai zancen al-i'jaz al-qur'ani da kuma anwa'uhu, fuskar i'jazi ta qur'ani ba ta tsaya kan fasaha da balaga ba da lafuzan shi da jeranta ayoyin shi da ma'anonin da ya kumsa da bayanin shi na shari'a da bayanin sa na gaibi da bayar da labari da bayanin sa na aqida ingantatta da bayanin sa na abin da ke cikin tekuna da halitta da wane ne i'jaz na qur'ani yawa ne da shi. Amma dai yanzu a Saudiya a rabitatul alim al-islami abin nan kungiya ta majalisar malamai ta duniya suna da wuri da suka kebe na hay'atul i'jaz al-ilmi fi al-qur'ani was sunna, masu kula da i'jazi na ilimi na bincike na duniya wanda suna mu'amala da jami'a 120 na duniya na bincike. Yanzu ban san ko sun kara ba, in an samu wani i'jazi sai su kara bayani, ma'ana in sun kara adadin jami'o'in da za su yi mu'amala da su. To wannan shi ne abin da ya kamata mu fahimta karkashin waɗannan ayoyin. Wallahu ta'ala a'lam. Sai mu je mas'ala ta gaba, mas'ala ta 447. Malam yace fa in qila, idan aka ce kaifa qala ta'ala, ya akai Allah yace qul fa'atu, kace ku zo. An gane ko tunda sun ce alqur'ani kirkira shi aka yi, am yaquluna iftarah, qul fa'atu bi ashri suwarin mithli, kinan ku zo da sura 10 ta irin alqur'ani. Malam yace fa afrada fi qawlihi qul, a lokacin da zai magana ya bada umurni sai Allah ya ce qul, kace da su. Thumma, sannan a gaba jama'a sai kawo abu jam'i, fa qala, yace fa illam yastajibu lakum, idan bu su karba muku ba. Gane ko? Idan su, tunda an ce wad'u man istata'tum min dunillahi in kuntum sadiqin, a Bakar kuma an ce wad'u shuhada'akum min dunillahi in kuntum sadiqin. An gane ko? Sai mutum ya hattara wajen harda na a hudu, wato qul fa'atu bi ashri suwarin mithlihi muftariyat wad'u man istata'tum min dunillahi in kuntum sadiqin. Amma a cikin Yunus, am yaquluna iftarah, qul fa'atu bi suratin mithlihi, ba min mithlihi ba, don Bakar min mithlihi na, fa'atu bi suratin mithlihi wad'u man istata'tum min dunillahi in kuntum sadiqin. A cikin Hud sai anka ce fa illam yastajibu lakum, a cikin surat Yunus da anka ce wad'u man istata'tum min dunillahi in kuntum sadiqin, sai anka ce bal kadhabu bima lam yuhitu bi'ilmi, ta fuska harda sai an bambanta su. To ala ayati hal, sai anka ce fa illam yastajibu lakum, idan bu su karba muku ba, sai anka kawo shi jam'i, ba a ce fa illam yastajibu laka ba, anan kenan fa'lamu, ku sani. An gane ko? To kaga nan sai ya kawo shi da wato jam'i. Duk da yake idan muka duba akwai cikin suratul qasas, fa illam yastajibu laka fa'lam annama yattabi'una ahwa'ahum, can fa illam yastajibu laka na, amma nan lakum anka ci ga mai harda alqur'ani. To me yasa akai wannan? Malam yace qulna, zamu ce al-khitabu lin-nabiyyi sallallahu alaihi wasallam, maganar da akai ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam fil kulli, a duka. Walakinahu, sai dai jama'a an kawo shi a matsayin jam'i, fi qawlihi, da anka ce lakum fa'lamu, lakum gare ku kenan, in buskar ba muku ba, kuma fa'lamu, ku sani, tafkhiman lahu wa ta'ziman, dan girman manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Kamar yadda ake cewa da Hausa, mutum yana magana da mahaifinsa yace musu ku su baba. An gane ko? Athani nabiyu, wasu malamai suka ce anna al-khitaba, sun kawo anna al-khitabu. To amma dai sai dai zamanto anna al-khitaba, an gane ko? Koko anil khitabu thani, sai zamanto an inna ce mukhaffafa, an gane ko? Kina asalihi annahu al-khitabu, amma dai zance mafi inganci anna al-khitaba, ya kamata ya kasance anna al-khitaba thaniya, magana ta biyu lin-nabiyyi sallallahu alaihi wasallam, an yi ta ne ga manzo wa ashabihi da kuma sahabbansa, li'anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam, domin manzo tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi, wa ashabahu, da sahabbansa, kanu yatahaddawnahum bil qur'an, sun kasance suna kalubalanta kafirai da akawo alqur'ani, yatahaddawnahum, da haƙarmi. Wa qawluhu ta'ala, da fadar manzo Allah subhanahu wata'ala, fi mawdhi'in akhar, a cikin wani wuri kenan, cikin suratul qasas, kamar yadda nace fa illam yastajibu laka fa'lam, in buskarba maka baka sani, suratul qasas aya ta 50. An gane ko? Yace ya'dudu wajhal awwal, kinan wannan magana ta Allah tana karfafar da cewa wanda sun kace fa illam yastajibu lakum, manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam ake nufi, ba wai da sahabbansa ba. Ita ku magana ta biyu ta ce tare da sahabbansa. Al-thalith, na uku, an yakuna al-khitab fi al-thani wa al-thalith lil mushrikeen, kinan magana da an kai al-khitab da an kai fa illam yastajibu lakum fa'lamu, shine al-thani wa al-thalith. na biyu da na uku tunda na farko ga manzo ne qul wato am yaquluna sara qul fa'tu bi ashri suwarin mithlihi muftariyat wad damiru fi yastajibu shi ko damiri na istajibu liman istata'tum ga wadanda wato kuke su ay ya'ni fa in lam yastajiba lakum man tad'unahu wato wanda kuke kira idan bai karba muku ba cewa ku kawo alqur'ani ya taimaka muku kenan fa in lam yastajib lakum man tad'unahu almudhaharata wanda kuke kira bai taimake bai karba muku ba akan almudhahara ya taimake ku akan kawo tamka alqur'ani dan yace walau kana ba'dhum li ba'dhin zahira yace almudhaharata ala mu'aradatihi bai taimaka muku ku kawo tamka alqur'ani mu'arada asalin al'urd wato shine an-nahiya daga na aka samu ilmul arud wadanda suka ce saboda ilmi ne mai kula da nahiya ta karshe ta waƙe sannan kuma al-arud ko al-ard yana nufin gehe an-nahiya domin mutanen da suke tattaunawa da juna ko suke kalubalantar juna wannan yana wannan bangaren wannan yana wannan bangare to nan dai mu'arada zai an nufin ba wai cin karo da juna ba ana an nufin mu'arada shine ka kawo tamka irin abu li ajzihim saboda sun kasa kenan sun ki karba muku kan tamkar kawo irin alqur'ani li ajzihim dan saboda sun kasa to fa'alamu ku sani ayyuhal mushrikun ya ku mushrikai annama unzila bi ilmi llah an sabkar da shine bi ilmi llah da ilmin Allah wa hadha wajhul latif mala yace wannan fuska ce da take latif mai tafshi ma'ana tana boyuwa in ba gawa wanda ya abin nan ba kinan marmako a ce fa illam yastajibu lakum ya kuma zuwa ga mu'minai da kuma manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam ko kuma yana kuma ne zuwa ga manzo sallallahu alaihi wasallam shi kadai sai an kace a yana kuma ne zuwa ga mushrikai fa illam yastajibu lakum fa'lamu annama unzila bi ilmi llah kinan maganganu ne da ba malamai suka kawo to wannan shi dai ne malam ya kawo kinan ko ya zamanto dukan bayanin manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam suke nufi amma na farko qul sai zamanto ifradi ne amma fa'lamu annam fa illam yastajibu lakum na an girmama manzo sallallahu alaihi wasallam fa'lamu kinan fa illam yastajibu lakum in bu su karba muku ba ya ku su manzo Allah yana girmama manzon sa fa'lamu to ku sani ya ku su manzo ko kuma a'a na farko manzo ake nufi qul fa'tu bi ashri suwarin mithli muftariyat amma fa illam yastajibu lakum mu'minai ake nufi in bu su karba muku ba domin manzo ya shiga tare da wato mu'minai fa'lamu sai ku sani to nan sai a tambaye hikima me yasa aka fara da shi sannan aka ce zuwa ga mu'minai saboda shi da shi aka fara kuma shi ya zo da alqur'anin kenan shi zai fara kalubalantar su fa'tu bi ashri suwarin mithli muftariyat to fa illam yastajibu lakum in buskar ba ku domin manzo yana tare da mu'minai bayan ya kalubalanci kafirai to sai abin ya shafe su shi sai an ka bambanta waɗanda kuma suka ce a'a shi fa illam yastajibu lakum fa'lamu yana koma ne zuwa ga kafirai saboda wato nan sai da mutu kamar an kalli abubuwa ne guda biyu bangare guda biyu ne su mu'minai sun ce alqur'ani daga wajen Allah yake su ko kafirai sun ce ba daga wajen Allah yake ba to shi manzon shi ya fara kalubalanta sai ce qul fa'tu ga abinda Allah ya lakana mishi ya ce da su qul ka ce da su fa'tu bi ashri suwarin mithlihi muftariyat ku zo da surori waɗanda aka kirkira waɗanda irin alqur'ani tunda kun ce ai kirkira shi akai an gane ko to fa illam yastajibu lakum in buskar ba muku ba ya ku mushrikai fa'alamu ku sani cewa annama unzila bi ilmi llah an sabkar da alqur'ani ne da ilmin Allah subhanahu wa ta'ala to wannan shi ne abinda wato malam ya kawo karkashin wannan to a gurguje akwai mas'ala guda biyu da nake son in ƙara karkashin wannan mas'ala saboda muhimmancin su wato waɗannan mas'alolin guda biyu mas'ala ta farko shine cewa da Allah subhanahu wa ta'ala yace qul fa'tu kace su zo shi fi'ili amri an gane ko fi'ili yana daukan ma'ana kusan za su iya kai guda 30 ko fiye da 30 dan an ka ce izhab ka tafi shine fi'ili amri kuma an baka umurni to a larabci yana daukan ma'anoni daban-daban haka fi'ili madi yana daukan ma'anoni daban-daban haka fi'ili mudari'i asalin fi'ili amri shine an baka umurni asalin fi'ili madi shine abu ya riga ya shudi asalin fi'ili mudari'i shine ana nan ga aikata abu in nace zahaba ya tafi asalin shi ma'anarsa ya riga ya shudi an yi tafiya yadhhabu yana tafiya asalin sa yana nuna ana nan gayi ba a kari ba fi'ili amri kuma izhab ka tafi wannan shine asalin su to amma shi fi'ili madi yana daukan ma'ana fiye da 10 ka koma cikin wato ma'anin nahwu juz'i na 3 na fadl samar ra'i ya kebe babi kan ma'anonin da fi'ili madi yake dauka fiye da 10 fi'ili mudari shi ma yana daukan ma'ana fiye da 10 ka koma cikin ma'anin nahwu al-thalith na ustad dr fadl samar ra'i shi kuma fi'ili amri shi ustad doktor Fadl Samar Ra'i banga ban tuna inda ya kawo shi ko da ya kawo shi domin ma'anin nahwu yayi na dai yayi na biyu yayi na uku yayi na hudu amma a cikin usulul fiqhi in ka duba kuma in ka diba cin al-itqan fi ulumul qur'an da kuma cikin littafin usulul fiqhi inda suka yi bayani kan babi na amr suna kawo cewa shi fi'ili amri ya daukan ma'ana musamman ustad doktor Abdul Karim An-Namla a cikin littafin sa al-muhaddab fi ilmi usulul fiqhi al-muqaran yana kawo ma'anoni fi'ili amri ya daukan ma'ana kusan za su kai kusan 30 ma to anan da an ka ce fa'atu wai wace ma'ana yake dauka cikin 30 din nan misali kaga dalibin ilimi aiki ya same ka to da an ka ce fa'atu ku kawo fi'ili amri ne ba ana nufin ba Allah ya umurci su su kawo dan Allah ya san ba za su kawo ba to nan sai ya zama to nan an kalubalance su na shi yasa ake kiran Qur'ani mu'jiza duk cikin Qur'ani tun farko har karshe babu inda Allah ya ce hadhal Qur'anu mu'jizatun ba amma an hankalta ma ma'ana da inda Allah ya kalubalance su sun ka kasa kawo sai an ka ce al'amru lil ijaz shi wannan umurni da an kai musu da an ka ce fa'atu bi suratin min mithlihi koko bi ashri suratin mithlihi muftariyat gajiyar da suna ake nuna sai zaman tunan ba Allah ya umurce su ba dan Allah san ba za su kawo tamka al-Qur'ani ba shi yasa in baka fahimci wannan ba wajen tafsiri wajen karatu wajen fassara nassoshi ko hadisi ko kuma bayani na shari'a sai ka je ka aikata banda wani yana iya cewa to ai Allah ya subhanahu wataala misali Allah subhanahu wataala a cikin suratu fussilat ya ce i'malu ma shi'tum ko aikata abinda kun ga dama kaga an ka ce i'malu ma shi'tum ku ga ko aikata abinda kun ga dama kaga anan sai a samu matsala kenan ba Allah ya ce ku aje aikata abinda ga dama a'a sai an fassara maka ko an nuna maka shi wannan umurni da aka zo da shi littahdidina da ha babba kuma tahdid tsoratarwa da yin narko inji malaman zauri narko ma'ana akwai narkon azaba bayan saba ma wannan umurni shi yasa an kace imalu ma shi tun ba ana nufin kowa yaje aikata abin da ga dama ba dan ya ce innahu bima ta'maluna basir Allah yana gani ko kuma masani na ga abin da kuke aikatawa in an ce basir daga ko basira to ita ko basira sani ce kina Allah masani na ko kuma basir Allah yana gani Allah yana gani ina fata ana fahimta ta to kaga at-tahdid kenan tsoratarwa duk da yake sai kai hattara in an ce at-tahdid da ha babba tsoratarwa in an ce at-tahdid da ha karami a larabci ana rufin sanya ma abu iyaka kuma an ce at-takhdid da ha karami mai ruwa da suke ce ha karami mai ruwa mai dan digo shine yana nufin kamar yin rami an gane ko qutila ashabul ukhdud nan ana nufin yin rami ko kuma at-takhdid shine wato kuma tun mutun taba su ko yi musu wani rauni ko kuma yi musu wani rami daga al-khadduna sune kuma tu ko kuddu kuki inji waɗansu yadda suke cewa to dan haka dai a takaice ka san shi fi'ili amri in yazo wai wace ma'ana ce yake duke da ita dan ba Allah yana nufin su zo da alqur'ani ba dan Allah ya san ba za su zo da shi ba kinan al'amru huna litta'jizi shi yasa Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa kullu ta'ami kana halal li bani isra'il illa ma harrama isra'ilu ala nafsihi min qabli an tunzala at-taura qul fa'tu bit-taurati fatuha in kuntum sariqin kace musu zo da at-taura su karanta su ba da bayanin cewa ga abubuwan da an ka haramta waɗanda sun ka haramta na ƙarya kaga nan ba ana nufin su zo da ita su karanta ba don babu wannan bayanin a ciki ƙarya ce suka kirkira Allah ya san babu wannan cikin at-taura tunda kullu ta'ami dukkan abinci kana halal li bani isra'il an halatta shi ga bani isra'il illa ma harrama isra'ilu ala nafsi sai abinda isra'ilu shine annabi yaqub ya haramta ma kansa to kaga kenan yana nuna cewa abubuwan ba cikin addini suke ba su ne suka kirkira su to sai Allah ya ce qul fa'tu bit tawrati fatruha ku zo da at-taura ku karanta ta kaga nan ba Allah yana nufin a zo da at-taura ba dan ya san wannan magana babu ta siya sama yace fa man iftara ala allahi alkadhiba min ba'di dhalik fa ulaika humu adh-dhalimun Allah ya san ƙarya suke yi shi yasa dalibin ilimi ya tsaya ya fahimci ka'idodin ilimi kafin ya fita ya ci zai yi ma addini aiki dan kada ya je aikata banda to wannan mas'ala ta farko kenan da za mu fitar karkashin wannan aya da yace qul fa'tu bi ashri suwarin mithlihi muftariyatin wad'u man istata'tum min dunillahi in kuntum sadiqin to wannan al-ijaz kenan al-qur'ani da kuma nau'ukan sa akwai mas'ala da ya kamata mu ƙara da mana ce mas'ala guda biyu mas'ala ta biyu ita ce mas'ala da inda an ka ce fa'lamu ku sani annama unzila bi ilmillah an sabkar da al-qur'ani da ilimin Allah to nayi an ka ce ilimin Allah ba halitta bane don sai to an ce ilmillah ilimin Allah kenan kamar Allah yana da wani ilimi wanda samun shi koko daga baya ya same shi koko Allah daban ilimin sa daban a'a wannan kuskure na da ayyukan Allah da sifofin Allah da zatin Allah ba a rabbanta su shi yasa ma maganar Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah kamar da malamai suke cewa yake cewa duk maganar da zaka yi akan sifa ta Allah to zata koma ne zuwa ga mi zuwa ga zatin Allah kinan kaga yanzu misali an ce Allah yana ji to idan ka kore ji ga Allah kamar ka mai da Allah kurma ne domin zatin Allah ne ka nuna baya shi ka ku ga ba a samu Allah kurma an gane ko sannan idan ka ce Allah subhanahu wata'ala basirun baya gani to kinan duk magana da zakai kan sifa ta Allah misali ko ka ce basirun sunan Allah ne ko basirun sifa ce ta Allah Allah yana gani misali tunda suna tarayya wani lokaci sunan Allah yana izmantuwa sifa ce tashi duk da yake sifofi sun hi sunaye yawa domin dukkan sifa ma'ana sifa tana da dukkan ma'anoni masu yawa in ka koma cikin al-qawaid al-muthla na Sheikh Ibn Muhammad bin Salih al-Uthaymeen ya kawo wannan almuhimmu dai duk magana da zakai kan sifa ta Allah ko aikin Allah zai koma ne zuwa ga zatin Allah to kaga yanzu misali da an ka ce fa'alamu annama unzila bi ilmi Allah sai an ka ce ilmin Allah ba ana nufin ilmin Allah ba irin ilmin dan adam ne tunda shi ilmin dan adam halitta ne baka ne akai to a ba ana nufin Allah daban ba ilmin sa daban a ilmin Allah ba halitta bane yana da kyau ai hattara ga wadanda suke wato musamman wasu aqidodi wadanda ba su da kyau gurbatattun aqidodi sai kaga sun zo sun kawo wasu sun ce to an ce bi ilmin Allah kinan ilmin Allah daban kinan ilmin Allah halitta ne kinan Allah yana da buƙatuwa zuwa ga halittun sa wannan inna Allah la ghaniyun anil alamin kuma wannan magana la minta yayi muni duk da yake malaman fiqh suna cewa lazimul qawl laysa biqawl hatta wato ya'tarifa bihi sahib alqawl kenan idan mutum ya fadi magana in za ta lazimci wani abu to sai an bayyana mishi magana da ka fada ta lazimci kaza ka yadda da haka in yace ya yadda sai ai masa hukunci da shi bincike ne mai muhimmanci kwarai da gaske lazimul qawl dalibin ilmi ya kamata ya karanci wadannan wato ilmu dalala don ilmi ne mai kyau akwai dalalatul mutabaqa akwai dalalatul tadammun akwai kuma dalalatu wato al-istilzam abu ne wanda yake yana da muhimmanci dalibin ilimi wato ya karance shi ya san shi da kyau cikin ilimi na aqida da kuma usulul fiqh da tafsiri wallahu ta'ala a'lam mas'ala ta gaba sai mas'ala ta 448 malin yace mas'ala ta abin nan ta 448 da yake ta zo ne a aya ta 16 to dole zamu bar wannan littafin zamu koma a cikin littafin da fuhi hamil littafin da yake suna kusa da juna shi ma ya isa daga aya ta 15 zuwa ta 18 to bari mu fara dai da shi wannan din wanda muke cikin sa malin yace fa in qila idan aka ce qawluhu ta'ala fatar Allah subhanahu wa ta'ala wa habita ma sana'u fiha Allah ya bata abin da kafir suka yi a duniya aya ta 16 yadullu ala butlani amrihim yana nuna aikin su ya baci fa ma fa'idatu qawlihi ba'dahu me yasa kuma Allah ya kawo wa batilun ma kanu ya'malun wato abinda suke aikatawa abinda sun kasance suna aikatawa ya baci tunda an ce an bata to ai kuma shikenan ya baci ba sai an kawo shi ba malam yace kulna zamu ce al muradu bi qawlihi ta'ala abinda ake nufi wa habita ma sana'u fiha ya baci abinda suka aikata ai batala thawabu ma sana'u abinda suka aikata ladashi ta baci min ta'ati na ta'a fi dunya a duniya wa batilun ma kanu ya'malun kuma abinda suke aikatawa ya baci min riya'i na riya kidan nan malam kamar yana son yin cewa abubuwan da suka yi a bayyane habita ma sana'u fiha abinda suka aikata a bayyane ya baci wa batilun ma kanu ya'malun abinda suka aikata a boye shi ma ya baci domin riya abu ne wanda yake na cikin zuciya ba a ganin sa shine abinda malam ya kawo to duk da yake nan habita fi ili madini abinda suka aikata ya baci a nan duniya to tunda ana nan duniya ba a ji lahira ba wa batilun ma kanu ya'malun abinda suke aikanan suna aikatawa koko abinda sun kasance suna aikata tunda shi kana yana nufin abu ya wuce amma ya amru da nufin mudari'i ma'ana abinda suke nan ga aikatawa kuma a yanzu da zuwa gaba shi ma lalatacci na sai zaman to kenan habita in mun dauka wato a wata magana ya riga ya baci yanzu kuma abinda ake yi da abinda zai zo gaba ya baci batilun ma kanu ya amru sai dai in wanda ya imani ne shi kadai ne za a iya cewa za a fitar da shi daga cikin wannan ina fatan ƴan uwa suna fahimtar abinda ake son a cikin nan sai a bambanta ta fuskar lokaci wancan ana nufin habita ya wuce ma kanu ya'malun abinda sun kasance suna aikatawa kinan da abinda suke yi yanzu da abinda zai zo gaba duk sai zamanto ayyukan nasu sun lalace shi yasa sai aka kawo wa batilun ma kanu ya'malun ina fata an fahimta to wannan shi dai ne abinda ake son a ce kina a lokacin da suke nan suna wannan aikin to an hankalta ma lokacin da suke aikata aikin an ce a yanzu ma lalatacce ne kuma zuwa gaba ma wanda za su yi ya lalace sai zaman to an bambanta amma shi malam ya ce habita abinda suka aikata na zahiri kenan wa batilun ma kanu ya'malun abinda suka aikata na riya abinda yake a boye ta wannan fuska shi malam ya bambanta a tsakankanin su to wannan shi dai ne to tunda malam ya kare da wannan aya ta 16 sai mu dawo cikin dafu ihamil iqtirab an ayatul kitab na al-sheikh al-allamah al-qur'ani shi kuma a mas'ala ta 89 a cikin suratu hud shi kuma a aya ta 15 nan ya kawo bayani to kafin mu je gaba nan cikin littafin as'ilatul qur'an al-majid yazo cikin suratu hud ya fadi cewa wato suratu hud wanda ya tahqiqin wanda littafi ya dauko bayani na ibnu ashur da ya kawo yace qala ibnu ashur summiyat fi jami'il masahifi an sanya ma wannan sura a cikin dukkan alqur'anai an gane ko wa kutubi tafsiri littafan tafsiri wa sunnati da littafan sunna surata hud an sa mata suna kenan summiyat surata hud an kira ta surata hud wala yu'rafu laha lahasmun ghayru dhalika ba a san kuma tana da wani suna ba in ba wannan ba yana iya cewa ghayru hadha amma sai ce ghayru dhalika kama sunan ya riga ya wuce kenan kuma kana iya cewa ghayru hadha tunda sunan bai jima da wucewa ba wa waradat hadhihi at-tasmiya 'ala an-nabi sallallahu alaihi wasallam yace wannan suna na hud ya zo daga surar wannan an sanya mata suna a cikin fadar manzo tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi a cikin hadisi na ibn abbas anna ababakrin cewa ababakar qala yace ya rasulullah ya kai manzo Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare ka qad shibta an gane ko shibta daga shaba ya shibuni sai a ce shibta domin yana da ya'un kasra ake yi ma wato abin nan nashi ma'adin shi ka gane ko wato an gane ko shibta ma'ana ka tsufa kaga yanzu in ka ce qala yaqulu sai ka ce qul ka fada an gane ko to qil kuma shine ka je kai bacci kai abin amma in ka ce qul ka ce amma in ka ce qala yaqilu sai ka ce qil ko qilta ma'ana kai bacci in ka ce qulta ka fada don mu bambanta tsakanin su to shaba an gane ko yashubu shine abu ma'ana ya cudanyu an gane da abu to inda za a ci abin yashubu kenan shubni amma kiran ka cudanya amma an ce shaba yashibu shine ya tsufa sai a ce shib wato ka tsufa kenan in ma za a ce din to shibta ka tsufa qala sai manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam kaga in bai da wasali kana iya cewa shabbat amma kuma ba zai ba da ma'ana ba shabbat daga shabbani shine abu ya tashi ko ko ya zama to kurciya domin an ce shabba yashubu mutun ya tashi akan abu man shabba ala shay'in duk wanda ya tashi akan wani abu shaba alaihi zai tsufa akan shi wato wa man shaba ala shay'in mata alaihi wanda ya tsufa akan abu zai mutu akan shi wa man mata ala shay'in bu'itha alaihi wanda ya mutu akan wani abu za a tayar da shi akan shi wannan kuma ana magana galibi ne in ba Allah ya mutun ka tariya ba kenan shabba shine ya tashi akan abu shaba kuma shine ya tsufa shi yasa ash-shayban tsoho mai hurhura ashabu matashi wancan daga shaba yashibu ya tsufa wanga kanka shabba yashubu shine abu ya tashi ko kuma idan wuta ce ta tashi rigirgi da haka dalibin ilimi sai shi hattara nan dan shibta dai ba shabbat ba dan ba ana magana ne kan wata mace ba shibta ka tsufa qala sai manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yace shayyabatni wato abin da yasa nayi saurin furfura hudun nan ba shi nan hud ba annabi hud suratu hud kenan surata hud wal waqi'a da kuma suratul waqi'a wal mursalat da kuma suratul mursalat wa amma yatasaalun da kuma amma yatasaalun kaga wannan ya nuna cewa sura ana iya kiranta asalin ta suratul naba amma sai ce wa amma yatasaalun kenan ana iya cira wani juz'i ne wata sura a sanya mata suna wa idha ash-shamsu kuwirat da kuma surata idha ash-shamsu kuwirat bai ce suratul takwir ba wannan hadisi imamu tirmidhi ya fitar da shi da sanadi wanda yake hasan a cikin kitabut tafsir a cikin suratul waqi'a sannan kuma waruya min turqin ukhra arwayto shi da hanyoyi daban-daban to kaga tunda an ce ruwiya sighatut tamrid da an ce hadisi ya inganta to kuma ba a cewa ruwiya sighatut tamrid arwayto shi kenan ya kuma illa kamar hadisin bai inganta ba to amma sai a ce a'a wagga riwaya ta Tirmidhi ita ta inganta to ruwiya tana yi su wadancin su ne ba su inganta ba sai an kace to waruya min turqin ukhra an ruwaito shi ta wasu hanyoyi daban-daban ko kuma saboda bai kawo su ba sai ce ruwiya dan bai kawo wani da wani bidon kaka kama shi dama an ruwaito kenan ka je kai ta neman wadanda suka ruwaito din bi alfazin mutaqariba da lafuzza wanda suke makusantan juna yazidu ba'daha ala ba'd sashan su yana karuwa abin nan yazidu ba'daha ala ba'd wasu na ƙara bayani akan wadansu qultu sai shi mai littafin mai tahqiqin littafin wannan bayani ne ibnu ashur mai tahqiqin littafi ash-shaykh mustafa al-adawi sai ce qultu nace wala yakhlu ahaduha min maqalin kowanne daga cikin wadannan hadisan zaka iske ana iya samun wata magana ta nuna cewa akwai wani dan rauni cikin shi to amma dai tunda dai hadisin dai a ƙarshe ya inganta to babu matsala shi yasa sai mun bambanta tsakanin sanadi ingantacce da hadisi ingantacce ana iya samun hadisi ingantacce amma wato kuma ana iya samun sanadi ingantacce yana tare da hadisi ingantacce ina fata an fahimci ni domin an samu sanadi guda wanda ya inganta amma akwai lokacin da ake samun hadisi ne ana iya daukar shi zuwa ga daraja ta inganci, amma kuma sanadin shi galibin su dukkan su ba su inganta ba, ko kuma fi yawancin su. Sai zaman to sai an haɗa shi ne da'ifi ne, wanda ta wacce hanya zo, amma ba da'ifi bane jiddan, babu rawi makareci a ciki, sannan babu wanda ake tuhuma da ƙarya a ciki, sannan kuma babu wanda an matruka a ciki, cikin hanyoyi daban-daban ya zo, to sai a hassana shi a ce wannan hadisi yana ingantuwa. To kaga sai zaman to shi hadisin ya inganta, amma ba ta hanya ɗaya bane, sai da an ka haɗa hanyoyi daban-daban, yana daga cikin dalilan da suke sa malaman hadisi suna yin saɓani. كديبة من للتافي أسباب اختلاف المحدثين نا خلدون الأحدب ونمالمي دقا تشكين واتو مالمي دسكي بياني كان أبنن تو دهكا دي أتك ايشوات أن سوروري سنسا شيا منزا الله صلى الله عليه وسلم يا ذمنتو يا furfurata kama shi saboda irin abin da ke cikin su na zancin tashin alkiyama. Suratu Hud bayanin kiyama da irin halin da annabawa suka hadu da ita. Waqi'ama akwai bayanin kiyama kwarai da gaske. Mursalat bayanin kiyama. Amma ita sa'aluna bayanin kiyama. Idha shamsu kuwirat bayanin kiyama. Ita ma suratu Hud bayanin kiyama da kuma irin wahalar da annabawa suka yi sai suka sashe saurin furfura. Kenan furfura akwai ta halitta wanda zaka iske da shi tun yana karami za ta fito mishi, akwai ta yawan tunani, akwai ta yawan matsalolin rayuwa, akwai kuma ta yawan shekaru. Balma waɗansu suna cewa akwai furfura ta arziki da kaga mutum wani ya furfura arziki zai yi, to wannan dai mu dai ba mu da wani dalili akan shi. Furfura ba ta bada arziki, Allah subhanahu wataala shine wato yake bada arziki. To wannan shi dai ne abin da nake so in ƙara game da farkon wannan sura, domin malam ya kawo shi abu ne wanda yake mai muhimmanci, ba mai so ya koma cikin littafin at-tahrir wa tanwir. Tun farkon Al-Qur'ani ya ƙarshe kowace sura yana mata irin bayani da yake kawowa, domin ka samu ad-dirasatul mawdu'iyya li bidayati suwar, ko kuma ad-dirasatul mawdu'iyya li suwar al-Qur'aniyya. Bincike ne mai kyau ɗalibin ilimi zai iya bincike. Kuma akwai littafi at-tafsirul mawdu'i li nukhbatin min al-ulama, farkon sura suna kawo irin waɗannan bayanai. Sannan raddul adhan fi ma'ani al-Qur'an, Sheikh Muhammad Abubakar Mahmud Gumi zai kawo al-mawdu'ur ra'isi na kuma aya. Sannan kuma akwai at-tafsirul mawdu'i li suwar al-Qur'an al-Karim na Muhammad al-Ghazali, dan kasar Misr, ba wancan Hamid al-Ghazali ba, wanda yake ya riga ya wuce mai Ihya Ulumuddin, wannan wato Muhammad al-Ghazali dan kasar wato Misr. To dan haka dai wannan shi dai ne abinda ya kamata a ƙara game da abin nan. Sai abu na ƙarshe kafin in shiga cikin bayani a cikin dafu'u hamil ittirab an ayatul kitab, shine cewa akwai hadisi dha'ifi, akwai sanadi dha'ifi. Hadisi na iya zamantowa dha'ifi, an gane ko in sanadi ya zamanto dha'ifi ba shi ke nuna hadisi dha'ifi bane, domin tana yiwa sanadi wanga dha'ifi ne, amma akwai wani sanadi wanda ya inganta wanda ba wannan ba. Sannan kuma a'a, yana yiwa wannan sanadin bai inganta ba, amma in an haɗa su da yawa suna iya bada hadisi ingantacce. Jesus ba karamin malami bane ke iya cewa wannan hadisi dha'ifi ne ko ko wannan sanadi dha'ifi. Sanadi na bai inganta ba ta wannan fuska, amma ta wata fuska ya inganta. Sannan tana yiwa hadisi bai inganta ba, amma ma'anar da yake dauke da ita akwai ayoyi da hadisi da suke tabbatar da wannan. To sai a fita da zancin cewa hadisi ne, sai a tabbatar da ma'anar, domin akwai nasoshin da sun ka tabbatar da ita. Ya kamata ɗaliban ilimi su yi hattara da wannan. Ina fatan an fahimce ni. To kenan wannan mas'alar da zamu tashi akan ta cikin dafu'i hamil ittirab, bayan mun kawo wannan bayani na bidayatus suwar, wanda kuma ƴan uwa suna iya komawa su rinka fahimtar sura da mawdu'an da take dauke da shi. Na bada dai waɗansu misalai na waɗansu littattafai. To mas'alar mu ta wato farko a cikin littafin dafu'i hamil ittirab an ayatul kitab, amma a cikin suratu Hud, ita ce mas'ala ta 89. مالا يكيشي وقوله تعالى فطر الله سبحانه وتعالى من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها وان دي كسن چينا سرعي والدنيا ندك اوتا انغاني كو ينفع چي دنيا اتاچي كوي حمين سا اتاچي بورين سا دك او الدنيا نوفي إليهم أعمالهم فيها ذامو چكا مسو واتو أعمالهم أيوكنسو فيها اتكنتا وهم فيها لا يبخسون سوب ذا أتوي مسو كوميبا. مالا يكيشي وقوله هذه الآية الكريمة وانا آية ميكيما درجة فيها التصريح ما لن يتي أتكينتا أكوي بياني كارارا ما لن منذوري سوكا تي كولو تسوى دقا كولوني بأن الكافرة تي واشي كافي يجازى أنا ساكا كامشي بحسناته دا أيوكا دا أيكا تانقري كالصدقة كما الصدقة وصلة الرحم دا كما سارد زمنتا وقر الضيف دا كما واتو بعد أبنتي غباقوكو كما تتلم باقو شيني قراء جمع واتو أبنتي ني أكي نفي أنغاريكو تتلم باقو دومي إذا أنا تتلم باقو دومينا أكا تنبتا كلمة القرية تاسمو أسني لغا التقري شيني أبن دا يكي حقوة يتبتا دومين أنهان كالتام حقوة جماعة إنا باتا أنفهم شيني dan ganin jini na haila yake samu alqaru kamar da suke cewa saboda ya taqarra fi rahim yana tabbata kinan sai aka maida alhamza kin ta koma wato ya'un at-taqarri dai daga nan a samu alqarya shi yasa waɗansu daga cikin malamai suka ce ba a yin sallar juma'a sai an samu alƙarya, alƙarya kuma adadi na mutane na gari, wasu suka ce a mutum 40, wasu suka ce ko mutum 2 suna yin jam'i. Akwai dai maganganu na malamai akan wannan kalima din da kuma bayani kan wannan mas'ala. Malam yace wa qirad dhaifi, da ba bako abinci, tattalin bako yi masa gara, inji malaman zauri. Wa tanfisi anil makrubi, da kuma aikin da kafiri yake yi na wato tanfis, wato anil makrub, yaye bakin ciki ga wanda yake na cikin damuwa. An gane ko na at-tanfis nan ba ana nufin annafsu ba rayuwa, ko at-tanfis na ana nufin lumfashi, saukaka ma mutum fi dunya, amma Allah zai bashi wannan dunal akhirah ba lahira ba. Allah zai bashi wannan tunda yace nuwaffi ilaihim a'maluhum fiha wa hum fiha la yubkhasun, li'annahu ta'ala qala, malam yace don Allah subhanahu wa ta'ala ya fada nuwaffi ilaihim a'maluhum, za mu cika musu izuwa gare su a'maluhum ayyukan su fiha, a cikin wannan rayuwar duniya, yani malam yace al-hayatu ad-dunya, wannan rayuwa ta duniya. Thumma nassa, sannan Allah ya tabbata nassa, ya fada qarara a cikin nassi, ala butlani ha fil akhirah, cewa ayyukan su za su bace a lahira, bi qawlihi, da fadar Allah subhanahu wa ta'ala, ulaika alladhina laysa lahum fil akhirati illa an-nar, waɗannan ba su da komai a lahira sai wuta, wa habita ma sana'u fiha, ya bace abinda suka aikata fiha, a cikin ta, kina a cikin rayuwar duniya aikin da suka aikata ya bace. An gane ko? Ko kuma fiha yana kuma zai zuwa ga cikin annar, domin ita ce aqrab mazkur, a cikin cikin wuta ya bace, domin za su je su iske aikin nasu, babu wani sakamako illa azaba. Amma dai fiha ya kuma zuwa ga al-akhirah ya fi fadin ma'ana, domin ita lahira can ne wutar take. Wa nadhiru hadhihi al-aya, tamkar irin wannan aya, qawluhu ta'ala fadar Allah subhanahu wa ta'ala. An gane ko? Man kana yuridu harsal akhirati, wanda yake neman harsal akhirati ay mahruf, abin noma na duniya, na lahira, domin nan ana rufin noma nan duniya ce ake noma abinda za a girba a lahira, ba ana rufin noma ba irin wanga noma da muke duka muna yi. Man kana yuridu harfal akhira, wanda yake son rabo na lahira, wanda yake son noma na lahira, ya girbi a lahira, nazid lahu fi harfi allati zamu qara mishi. Wa man kana yuridu harfa dunya, wanda kuma noman duniya ne yake so, nutihi minha, to zamu bashi daga cikin duniya. Aya ta 20 a cikin suratul shura. An gane ko? Al-mahruf na sai an kace al-harfu, wani lokaci Qur'ani ya fi amfani da kalmar da suke sanar da sauƙin wato lafazi, sai shi al-adlu kamar da suke cewa al-balaghi, duk cikin Qur'ani babu al-mahruf sai dai al-harf, ko da kuma ana nufin al-mahruf ne. Malin yake cewa sannan kuma Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wa qawluhu, da fatar Allah subhanahu wa ta'ala, ta'ala madaukakin sarki, wa yawma yu'radu alladhina kafaru 'ala an-nar, ranar da za a bijiro da kafirai ga wuta, adhhabtum tayyibatikum fi hayatikum ad-dunya, nan sai yuqalu lahum, za a ce da su akwai al-fasl wal wasl, zaka gane cewa an shafe wani abu anan, babi ne mai fadi a cikin ilimin balagha, musamman a cikin al-Qur'ani, ka gane wannan tana da alaka da wannan. To kaga wa yawma yu'radu alladhina kafaru, shi adhhabtum tayyibatikum fi hayatikum ad-dunya, akwai fasl tsakanin wannan da wannan, don kaga ma'anar bata zo ba, amma za a kaddara yuqalu lahum adhhabtum tayyibatikum fi hayatikum ad-dunya, sai ai al-wasl. Al-aya za a ce da kafirai kun tafiyar da rayuwarku cikin jin dadin ku na rayuwarku na duniya. Qala alama qalahu ibnu zaid, akan abinda ibnu zaid ya fada. An gane ko? Kinan ana nufin cewa jin dadin su na rayuwar duniya an ba su shi. Wa qawluhu, da kuma fadar Allah subhanahu wa ta'ala, wa wajadallaha inda, misalin kafirai da ake bayarwa a cikin suratu an-nur ayat 39, walladhina kafaru a'maluhum kasarabin biqi'a yahsabuhu adh-dhama'anu ma'a, misali aikin kafirai kamar abin da ake kira kasarab. Sarab shine wato qawalwalnuwa, abin da ake cewa qawalwalnuwa, inji malaman zauri, shine kamar ruwan wawa da ake cewa ruwan wawa, kaga abu din zafi yayi saman hanya, ko daga nesa kana ganin kamar ruwa amma ba ruwa bane, to kasarabin biqi'atin, biqi'atin afaqo, ko kuma wasu ce a sahara, ko a cikin daji, yahsabuhu adh-dhama'anu ma'a, al-dham'an, wanda yake mai jin kishirwa yana ganin kamar ruwa ne, hatta idza jaa inda, sai ya zo a daidai wurin ruwan, lam yajidhu shay'an, sai iske ashe ba ruwa bane, alamar ruwa ce, lam yajidhu shay'an wa wajada Allah inda, sai samu Allah a wannan wurin abin da yake sa tsammani, fa wafahu hisaba, sai Allah ya cika masa hisabin shi, ala ahadil qawlaini, akan wato ɗaya daga cikin faɗa da maganganun da malamai suka yi, domin akwai wata magana da ba wannan ba, amana ce ta ilimi, sai malamai ce ala ahadil qawlaini. Wa qawluhu, da fatar Allah subhanahu wa ta'ala, wa ma kana Allah mu'adhibahum wa hum yastaghfirun, Allah ba zai makafirai azaba ba, suna istighfari, ala ahadil aqwalil madiya, malamai ce akan maganganun da suka gabata da na faɗa fi suratul anfal, a cikin suratul anfal. Kidan waɗannan ayoyin suna nuna cewa kafiri yana da nashi rabo a duniya, don ya ce man kana, wato wa man kana yuridu harsa dunya, shine abin da ake so a ce, nutihi minha, kuma ne yace adhhabtum tayyibatikum fi hayatikum ad-dunya, sannan kuma da anka ce wa wajadallaha inda, an gane ko fa hisaba kafin yazo kinin ya amfanu da rabon shi na duniya wa ma kana Allahu mu'adhibahum wa hum yastaghfirun a dai daga cikin maganganu cewa kafire Allah bazai musu azaba suna istighfari sai zama to kinan sun amfana da istighfarin da suka yi a duniya shine abinda malai yake son ya ce don kan wani ya ga ayoyin sun zo a jere abin dalilin da yasa aka kawo su sai zama to an kasa samu amsa malam yace to wa qad sahha anhu sallallahu alaihi wasallam ya inganta daga manzo annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam tsira da amincin allah su tabbata a gare shi annal kafira cewa shi kafiri yujaza bi hasanatihi fi dunya ana sakan kamishi da ayyukan da yayi nagari a nan duniya ma'a annahu ja'at ayatun ukhar malam yace tare da cewa wadansu ayoyi sun zo na daban tadullu ala butlani amali alkafiri wadanda suke nuna aikin kafiri ya baci wadmi hilalihi min aslihi asalin idmi hilal daga idma halla ne idza du'fa shine abu yayi rauni amma nan wadmi hilalihi ana nufin ya ruguji min aslihi tun daga asalin sa wa fi ba'dha cikin sashen ayoyi at-tasrihu kuma an yi bayani karara fi bi butlanihi aikin sa ya bace fi dunya anan duniya ma al-akhirati da lahira fi kufri riddati a lokacin da wato kafirci na ridda kenan sai an nuna aikin sa ya bace duniya da lahira wa fi gadihi da walinsa kinan sai nuna cewa aikin sa gaba dai ya ruguje malam yace amma al-ayatu dalla ala ad-dallatu ala butlanihi min aslihi ayin da suke nuna aikin kafiri ya bace gaba dai kwata kwata faka qaulihi kamar fadar Allah subhanahu wa ta'ala a'maluhum karamadin istaddat bihi ar-rihu fi yawmin 'asif a cikin suratu ibrahim aya ta 18 inda Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa مثل الذين كفروا بربهم اعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف مثال ايوكن كافري كدان كمر واتو رماد يعني انت رماد انا اي تيوا حبدي كو توكا اشتدت به الريح وند اسكا تا داوكو شي واتو اسكا ماي تساني تزو تشي تا كواشي شي في يوم عاصف اتين ني مي غوغوا تاي فص فص دشي تاي ديد دشي كاغا شي كنا ان يا تاشي ايكي waka qaulihi da kuma fadar Allah subhanahu wataala a'maluhum ayyukan kafirai ka sarabin kamar qawalwan nuwa eh an ce abuka sarabin ne to ai kaga qawalwan nuwa babu tabbaci gare ta kamar zato ne akai amma ba a samu abin da ake bukata ba wa qaulihi da fadar Allah subhanahu wataala wa qadimna ila ma amilu min amalin zamu gabaci abin da suka fuskanta na aiki faja'alnahu zamu sanya shi haba'an qura mansuran abin daidaitawa ijma malaman zauri abin shekewa aya ta 23 a cikin suratul furqan kaga wadannan ayoyin su nuna aikin kafiri gaba dai ya lalace ma ba zancan a sakan kamishi da wani abu bari ina fata ana fahimtata wannan kenan ayoyin da suke bayani kan wannan duk da yake wannan aya da malam ya kawo amaluhum karamadin shiddat bil rihu fi yawmin asif akwai aya mai tamkatta a cikin suratul la yaqdiruna mimma kasabu ala shay a cikin suratul ibrahim cikin suratul baqara la yaqdiruna ala shay'in mimma kasabu wallahu la yahdi alqawm alkafirin kenan in kana cikin baqara la yaqdiruna ala shay'in shi ke gabata amma a cikin suratu wato ibrahim la yaqdiruna mimma kasabu ala shay kadiba cikin at-ta'bir alqur'ani na ustad al-doktor fadil samar ra'ika gamil ne hikimar gabatar da ala shay'in mimma kasabu a baqara da kuma mimma kasabu ala shay'in a cikin wato suratu ibrahim sannan kuma da anka ce masalul ladina kafaru bi rabbihim a'maluhum kinan masalu a'malihim ne ayyukan su ne ake kamantawa kinan sai ka kaddara a'maluhum domin kafirai daban aikin su daban ka azo a samu matsala wajen fassara malam yake cewa to wa ammal ayatu dalla amma ayoyin da suke nuna cewa wa ammal ayatu dallatu ala butlanihi fi dunya ma al akhirah ayoyin da suke nuna cewa aikin kafirai ya baci duniya da lahira nan ba wai tun asalin shi ba nan wato can an hankalta ba shi aikin ya ruguje gaba daya nan kuma an hankalta ma lokutan da ayyukan ya baci duniya da lahira malam yace to faka qaulihi kamar fadar Allah subhanahu wa ta'ala fi kufril murtaddi a kafircin wanda ya ridda wa man yartadid minkum an dinihi duk wanda ya ridda daga cikin ku ya bar addinin sa fa yamutu wa huwa kafir yamutu yana kafiri fa ulaika habitat a'maluhum fi dunya wal akhirah wadannan ayyukan su sun bace a duniya da lahira kaga shikenan gaba dai wa ka qaulihi kamar fadar Allah subhanahu wa ta'ala fi kufri ghairil murtaddi ga kafircin wanda shi ba ridda bai ba shi kafiri ne na asali innal ladina yakfuruna bi ayati llah an gane ko a cikin suratul ali imran innal ladina yakfuruna bi ayati llah wa yaqtuluna an-nabiyina bighayri haqqin ko yuqatiluna an-nabiyina bighayri haqqin aw tikra'a wa yaqtuluna alladhina ya'muruna bil qist min an-nas fabashshir wa yuqatiluna alladhina ya'muruna bil qist min an-nas afwan fabashshirhum bi 'adhabin alim ulaika alladhina habitat a'maluhum fid dunya wal akhirah wa ma lahum min nasirin to wannan aya ta zo a cikin wato suratu ali imran Allah subhanahu wa ta'ala yake bayanin kan wasu sifofi na yahudawa duk da yake an innal ladina ba tana nuna cewa wato abin nan ba an san da wanda ake amma aikin yake nuna cewa su ayi suka kashe annabawa su ne bani isra'ila dan ya ce wa yaqtuluna nabiyina بغير الحق بقرة كما بغير حق بغير حق أتكن سورة آل إمران سنن ويقتلون النبيين بغير حق أفرقوا أتكن سورة آل إمران سنن كما ويقتلون الأنبياء بغير حق أتكن آل إمران كنا سيكا غاني بقرة نبيين سنن كما بغير الحق نفرقوا أتكن سورة آل إمران نبيين أما بغير حق دومي إتبات الألف واللام أتكن آل إمران نبيو الأنبياء أما كما بغير حق بابو ألف واللام سيكا بمبنتا kinan da na farko na bakara da na farko na Ali Imran nabiyyi nabiyyi duka dai ne amma kuma na uku na Ali Imran anbiya'ana sai dai da na farko na Ali Imran da nabiyu na Ali Imran bigayr haqqin amma na bakar shi ko bi ghayril haqqi na shi kadai ne wajen har da alqur'ani dalibai zaka iske suna samun matsala wajen karatu alqur'ani to almuhim wagga aya innal ladina yakfuruna bi ayati llah wa yaqtuluna nabiyyina bi ghayri haqqin an gane ko sannan kuma wa yaqtuluna alladhina ya'muruna bil qist min an-nas an gane ko idan muka duba imamu hamza ya karanta wa yuqatiluna alladhina ya'muruna bil qist min an-nas suna yaqar su ina fata an fahimce ni to me an kace innal ladhina yakfuruna bi ayati llahi wa yaqtuluna nabiyyina bighayri haqqin shi yaqtuluna suna kashe annabawa sannan wa yaqtuluna alladhina ya'muruna bil qist min an-nas ko da ba annabawa bane ko kuma wa yuqatiluna alladhina ya'muruna bil qist min an-nas a qira'at hamza dan kakkaje an karanta wa yuqatiluna alladhina ya'muruna bil qist min an-nas ka zo ka ce a wannan qira'a babu ta ai hatara yan uwa to wannan shi dai ne abinda wannan aya take fada tana nuna cewa ulaika alladhina habitat a'maluhum fid dunya wal akhirah wa ma lahum min nasirin wannan suke wannan aiki aikin su ya bace a nan duniya da lahira kuma ba su da mai taimakon su kaga waɗannan ma sun nuna shi ma wato aikin nasu ya bace ya lalace to wannan shi dai ne abinda wato malam ya kawo a ƙarƙashin wannan aya kuma lokaci yayi mun halinsa insha Allahu ta'ala a darasin mu na gaba zamu zo sai mu dora akan wato wannan mas'ala domin mas'ala ce wanda take tana da tsawo kuma tana buƙatar a yi mata bayani wanda ya dace da ita don saboda ƴan uwa su fahimce ta da kyau abinda muka faɗa ya zama to dai Allah shi ba mu lada wanda muka yi kuskure kuma Allah subhanahu wa ta'ala ya gafarta mana subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant nastaghfiruka wa natubu ilaik wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.